Masu aro Allah Libo sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25 daga nan Washington a gundumar Columbia. Abu ne mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Najeriya sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM na Madar Dalar FM da kuma niyya da ke birnin Kwalli. Sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau 31 rana ta ƙarshe a watan Janairun shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. Yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Kungiyar hada kan kasashen Afirka ta yi lale da dawowar kasar Morocco cikin kungiyar bayan fiye da shekaru 30 da kasar ta kwashe ba ta cikin tarayyar. Sakataren Janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yana fata Amurka za ta maida batun kare ƴan gudun hijira cikin muradanta da kuma ɗaukar shi da muhimmanci biyo bayan umarnin da shugaba Donald Trump ya bada na hana ƴan gudun hijira shigowa kasar na tsawon kwanaki 120. Kasar Ukraine kuma ta ce an kashe akalla mutane 7 a wani rikici na kwanaki 2 da ya barke tsakanin ƴan aware masu muradan Rasha da dakarun gwamnati a gabashin Ukraine.
To har ila yau a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa bayan wani harin kunan bakin wake da aka kai a wani masallaci da ke Maiduguri, salon harin da ke nema zaman ruwan dare masu fada a ji suna nanata wannan kira.
Ina kara jan hankalinmu baki daya, dukkan wani wanda ba tantance ba tabbatar da shi ko kuma ba gane yanayinsa ba a yi maza maza a sanar ma hukuma.
To a jamhuriyar Nijar kuwa malaman makaranta ne suka baiwa gwamnatin kasar wa'adin kwanaki 5 domin aiwatar da matsayar da aka cimma a watan Disambar bara.
Duka bashin albashi wanda ake biyan shi daya kenan. Tukuitin nan da aka ba 'yan kwanta rage an hidda shi kuma an zo an fara ba su biya kuma an hidda. Yau ba su ga tukuitin ba su ga biya albashi.
Sannan za ku ji abin da masu fashin baki ke cewa dangane da damuwa da kungiyar tarayyar Afirka ta AU ta nuna game da saka kasashen Afirka uku cikin jerin kasashe da Amurka ta haramtawa 'yan kasar shiga kasar ta. Kana muna tafi da shirin noma amma ku duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kungiyar hada kan kasashen Afirka ta yi lale da dawowar kasar Morocco cikin kungiyar bayan fiye da shekaru 30 da kasar ta kwashe ba ta cikin tarayyar. Duk da dai ba lallai bane dawowar kasar ya sa komai ya tafi daidai, shugabannin Afirka sun ce hadan kan Afirka ya fi muhimmanci a wannan zamanin da duniya take fuskantar canji. A shekarar 1984 ne kasar Morocco ta fita daga cikin kungiyar saboda kungiyar ta hadan kan kasashen Afirka ta amince da 'yancin yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai. Shugabannin Afirka sun ce a ƙarshe shawara barin Morocco ta dawo zaɓi ne tsakanin haɗin kai da yarjejeniya. Ta wani gefen kuma kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani taron gaggawa yau Talata dangane da gwajin makami mai linzami da Iran ta yi. Amurka ce ta buƙaci zaman biyo bayan gwajin makami mai linzami mai matsakaicin zango da Iran ta yi shekaran jiya Lahadi. Wani ƙudurin kwamitin sulhu a shekarar 2015 ya haramtawa Iran gudanar da duk wasu ayyuka da suka danganci makami mai linzami da za a iya yin amfani da su wajen harba makaman nukiliya. Takunkumin da aka sanyawa Iran na shekaru 8 ya zo ne bayan wata yarjejeniya da Iran da manyan ƙasashe 6 suka cimma da takaitawa Iran ɗin shirin ƙera makamai masu linzami, ita kuma Iran a saka mata ta hanyar sassauta takunkumin tattalin arziki da aka saka mata.
Sakataren Janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yana fata Amurka za ta maida batun kare ƴan gudun hijira cikin muradinta ta kuma ɗauke shi da muhimmanci. Biyo bayan umarnin da shugaba Donald Trump ya bayar na hana ƴan gudun hijira shigowa ƙasar na tsawon kwanaki 120. Amurka na da al'adar kare ƴan gudun hijira, ina fata matakan da aka ɗauka na ɗan wani lokaci ne, a cewar Guterres a lokacin da yake wa manema labarai jawabi a gaban taron ƙungiyar Afirka da aka yi a birnin Addis Ababa. Guterres, wanda shi ne tsohon shugaban hukumar kula da ƴan gudun hijira a majalisar, ya ce yana da matuƙar muhimmanci a tabbatar da kare ƴan gudun hijira. ƴan sawa'i bayan da shugaba Donald Trump ya kori a turin jirar mai riko wato rikon ƙwarya Sally Yates saboda ta ƙi ta goyi bayan umarnin da ya bayar na hana ƴan gudun hijira shigowa Amurka, tuni wanda ya mai gurbinta ya umarci ma'aikatar shari'a ƙasar ta kare dokar da shugaban ya bayar. Trump ya nada Dana Bonte ya wato ya zama mai rikon kujera a turnin general har sai majalisar dattawa kasar ta amince da wanda ya zaba a nasaran kwamitin majalisar dattawa zai kada kuriya a yau talata akan zaben Jeff Sessions kuma a cikin makon nan majalisar ta dattawa za ta bada amincewar ta wannan takaddama ta faro ne jiya litinin a lokacin da Yates wadda tsohon shugaban kasa Barack Obama ya nada tarbuta wasika ga ma'aikatan ma'aikatar shari'a tana mai cewa ba ta tunanin kare umarnin shugaba Trump ya dace da ka'idar doka.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Ukraine ta ce an kashe akalla mutane 7 a wani rikici na kwanaki 2 da ya barke tsakanin ƴan aware masu muradan Russia da dakarun gwamnati a gabashin Ukraine. Dukan bangarorin biyu na zargin juna da laifin barkewar sabon rikicin wanda gwamnatin Ukraine ta ce an fara shi ne ranar Lahadi a sassan da ke magana da harshen Russia a gabashin kasar ciki har da yankin Donetsk da ƴan tawaye ke rike da shi da kuma wasu yankuna da ke kusa da kan iyakar Russia. A Donetsk kuma shugaban ƴan tawaye mai neman samun ƴanci daga Ukraine ya faɗi cewa an yi wa fararen hula barna da dama. Ya kuma ce an yanke wutar lantarki da ruwan famfo a wasu ƙauyukan da ke yankin.
ƴan sanda a birnin Quebec sun tuhumi wani ɗalibin jami'ar ƙasar Faransa da Canada da laifin kisa biyo bayan wani mummunan hari da aka kai ranar Lahadi a wani masallaci da ke birnin. Jiya Litinin da maraici ne aka caji matashin ɗan shekaru 27 da haihuwa mai suna Alexander Bisone. Da laifuka 6 da suka danganci kisa da kuma guda 5 da suka danganci yunkurin kisa a harin harbin da ya kai. An bada rahoton cewa mutane 8 sun jikkata sanadiyar harin da aka kai a wata cibiyar addinin Islama da yammacin ranar Lahadi. Mutane 5 daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali yanzu haka. Da yake magana a majalisar dokokin ƙasar jiya Litinin, Prime Minister Justin Trudeau ya ce an kai wannan hari ne akan mabiya addinin Islama.
Hannayen jari sun yi matuƙar faduwa a Japan yau talata, kwana ɗaya bayan da Wall Street ta fidda faduwa hannun jari mafi girma a shekarar da suka samu cikin kwana ɗaya. Bayanan faduwa ko hawan hannayen jari ya nuna kashi 1.7 daga cikin 100 a zaman faduwa mafi girma da aka samu tun bayan da aka zaɓi shugaban ƙasa Donald Trump cikin watan Nuwamba. An rufe kasuwannin hannayen jari a China da Hong Kong don hutu, yayin da hannayen jarin ƙasashen Turai suka nuna alamun ƙaruwa da kaɗan. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun faɗi ne jiya Litinin, yayin da masu sayan hannayen jari suka nuna damuwarsu akan abin da ka iya biyo bayan umarnin da Trump ya bada na hana baƙi daga ƙasashen Musulmai guda 7 zuwa Amurka.
Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda da asubahin yau ne wani ɗan ƙunar bakin wake ya kai hari a wani masallaci da ke unguwar Dalori, inda ya halaka kansa da kuma wani mai tsaron masallacin a wannan yanki. Kwayan kwanakin bayan nan an kai makamancin wannan hari a unguwar Kaleri a Maidugurin. Lamarin da ya halaka yankunan bakin waken da kuma wani matashi mai tsaron masallacin. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana.
A yau da misalin karfe 5:30 ne dai wannan kunar bakin wake ya dumfari wani masallaci a unguwar Dalori dake cikin garin Maiduguri dake daura da Jami'ar Maiduguri. Sai dai wannan dan kunar bakin bakin bai samu sa'ar kutsawa cikin masallacin ba. Sakamakon taka masa burki da wani matashi dake tsaron wannan masallaci yayi da ake kira Salihu Ali. Wannan matashi dai ya hana wannan dan kunar bakin waken kokarin kutsawa wannan masallacin ne lokacin da ake gudanar da sallar asuba, wanda dan kunar bakin waken ya tare da mutumin dake jikin nasa, sannan ya kashe kansa da kuma wannan matashi. Kace ya kammala karatunsa na jami'a kuma yana mashirin zuwa yi wa ƙasa hidima. Dalili mai magana da yawo rundunar ƴan sandan jihar Borno DSP Victor Isoko ya yi wa manema labarai bayanai ta hanyar sadarwar WhatsApp inda ya tabbatar da akwai lamarin. Ya ce kuma yanzu hakan komai ya koma daidai. Ita ma dai hukumar sama da agajin gaggawa na jihar Borno ta ziyarci wannan anguwa don ganin wa idanunta irin yadda abin ya auku. Wanda daga bisani ɗaya daga cikin ma'aikatan hukumar sama da agajin gaggawan ya yi wa manema labarai bayani kamar haka.
Sunana Alhaji Bello Ɗanbatta na wakilci chairman executive chairman na SEMA hukumar agajin gaggawa ta jiha. Alhamdulillahi wannan abu da ya faru Allah ya takaita shi, su aniyar su a burin su ba haka bane, yana da burin ya shiga cikin masallacin nan kamar yadda ka gani, amma albarka Allah da Annabi da kuma su waɗanda suke kula da wannan masallaci, yaran mu da suke wannan wuri sun yi kokari sun tare shi. Ubangiji Allah ya sa ya tada da wannan bom ya kashe kansa ya kashe muna yaran mu guda daya. So ina ƙara jan hankalin mu baki daya, dukkan wani wanda ba tantance ba tabbatar da shi ko kuma ba a gane yanayinsa ba, a yi maza maza a sanar ma hukuma ko kuma su da kansu waɗanda suke wurin su yi kokari su bayyana wa shugabannin da suke wannan wurin. Saboda a yanzu da kake gani tsaro na kowa da kowa ne, alhamdulillahi. Kuma dukkan wurare da ka sani, daga kan masallatai zuwa coci-coci zuwa sauran wurare, insha Allahu manya da yara da matasan baki daya, kowa an sa hankali an sa ido. Kuma Allah ya kawo mana karshen wannan bala'i, Allah ya kawo mana karshen wannan masifa, Allah ne ya jarrabe mu, Allah shine mai yaye mu raita.
A yan kwanakin nan dai ana cigaba da samun matsalan hare-haren yan kunnar bakin wake, da ma kai hare-hare a wasu hanyoyin da ke fadin jihar, musamman ma a nan jihar Borno, inda yan gungiyar Boko Haram ne kafi karfi wanda har ma rundunar sojan kasar ke ta kirarin cewa sun riga da sun ci karfin ƴaƴan kungiyar Boko Haram din a yanzu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Fitin nuna baya kaza na zamanu, ka kare mu jalla mu zam lafiya, mu rungumi ilmu na dini da duniya, ci gaba rizqu zaman lafiya.
To nan gaba kadan za ku ji abin da masana ke cewa dangane da saka wasu kasashen Afirka cikin jerin kasashen da Amurka ta haramta musu shiga kasar ta. Amma kafin nan bari mu leka jamhuriyar Niger, inda malaman makaranta suka baiwa hukumomin kasar wa'adin kwanaki biyar domin aiwatar da matsayin da aka cima a bara ko kuma su dauki wani mataki. To sai dai hukumomin na Niger sun ce ba wai sun yi watsi da matsayar bane, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Sule Mumuni Barma aika mana daga Yamai.
Bisa tsarin yarjejeniyar da kungiyoyin malaman COSE da SINASEB suka saka wa hannu da ministan cikin gidan Niger Bazoum Mohamed mai wakiltar gwamnatin Niger a yayin zaman da bangarorin biyu suka yi a ranar 13 ga watan Disamba 2016, hukumomin na Niger a wannan rana sun dauki alkawalin biyan bashin albashin watannin da ake bin su kafin ranar 31 ga watan Disamba. Sai dai a cewar jagoran waɗannan kungiyoyi Isuhu Arzuka na Naje, gwamnati na jan kafa akan wannan batu, saboda haka suka ɗibar mata wannan wa'adi da ke shuɗewa a ƙarshen mako.
Gwamnati bai cika alkawarin shi na hari ba, shine na biyan duka bashin albashi wanda ake biyan shi daya kenan. Tukuitin nan da aka ba ƴan kwanta rage an hidda shi, kuma an zo an fara ba su biya, kuma an hidda yau ba su ga tukuitin, ba su ga biya albashi kenan. Kaga su suna cikin halin kaka nake
yanzu. Meye kuke bukata kafin shuɗewar wa'adin nan na kwanaki biyar?
Daya wani ya da ya kai zuwa cika alkawali, lokaci na kai bai yi shi ba kenan. To yanzu mu ja kunnen shi, tunda mun kamar ya fara angaje bisa kan al'amuran mu, dai na mun kace muna aje wannan takarda ta jan kunne, saboda shi sanda muna nan mun sami ido, kuma nan kwanaki biyar muna ga muna son mu ga ya sake tahiya. Ba mun ce nan zuwa kwanaki biyar sai ya cika duka alkawalin da muke so bane, mu duka ya sake tahiya, saboda zancen ba da matriki left tabbata, zancen dukan ƴan contract zuwa aikin gwamnati tabbata, zancen wanda ba a ba albashin su ba kan gai zama ya tabbata, sannan muna iya mu tayyaje aiki wannan kowa ya san da shi. Muna iya kuma inda gwamnati ya taka doka mu kai karan shi, duk wannan abubuwa suna cikin makamman da doka ta ba mu, saboda mu ma mu tilasta da gwamnati shi ba mu haƙi.
Gwamnatin ta Niger ta bayyana cewa tana nan tsaye tsayen daka a ayyukan harhada takardu don ganin an warware malaman makaranta matsalolin da aka cimma daidaito a kansu a cikin wannan yarjejeniya. Malam Ashana Hima shine daraktan kula da harkokin ma'aikata a ofishin ministan ilimi.
Mahiyawanci in kuka duki kaman abin biya albashi, bashin da ake bi duka wannan ayyuka da yake abani ana yin shi cikin wani lokaci. Amma duk abin da ke hayar takarda na a sauya wata doka, wannan abun su ne ake nan gari. Babu laifi, daidai ne su tunar da gwamnati bisa ga alƙawarin da aka doka, kuma insha Allah nasa ana na shirye-shirye za a kire su a san menene ya kamata a gaggauta. Saboda a samu a jokan kan matsala, me ya kamata kuma abun shi kan nan da kwana 15, tunda indai gaskiya ake bi nan da kwana 10 ya kamata a ce an gamu da abun an kamu da juna. Kuma mun sani da alƙawarin da aka ɗauka in ba a yi su ba, mun san wani abu zai zo daga baya. Kenan in Allah ya yarda, gwamnati za ta diba ta gani ina ne adalati wanda ya kamata a tuttura.
Ma'aikatar sassanta 'yan ƙasa Mediatur National wacce yake bin diddigin wannan yarjejeniya ta ranar 13 ga watan Disamba 2016 ta ja hankulan ɓangarorin biyu su kai zuciya nesa domin kubutar da sha'anin ilimi daga cikin mawuyacin halin da ya shiga, kamar yadda za a ji daga bakin Alhaji Mustafa Kadi, director a ofishin Mediatur.
Su shugabanni su yi nazari idan aka ɗauki alkawal, to ya kamata a cika shi. Su kuma ƙungiyoyin kwadugo ya kamata su ƙara hankuri, su koma wajen abokan hudun nasu, su zamna kan tebur guda a samu mahita. Tunda yau makarantar Niger idan ba ta aiki sosai, Niger ce gaba daya ba za ta samu ci gaba ba.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wannan kiɗan tika ne, wannan batun tika ne, tika uban karatu. Idan ka haifi ɗanka,
Dan zagogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe ne da kusan minti 16. To masana harkokin diplomasiya na ci gaba da tsokaci kan damuwar da kungiyar tarayyar Afirka ta AU ta nuna dangane da sanya kasashen nahiyar uku cikin jerin kasashe bakwai da Amurka ta haramta wa shiga kasarta na tsawon watanni uku. A taron kolin kungiyar da ya gudana a birnin Addis Ababa ne, tsohon shugabar gudanarwar kungiyar Nkosazana Dlamini Zuma ta nuna matukar damuwar ta akan matakin da Amurka ta dauka. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adami Alhikaya ya aika mana.
Taron kungiyar Afirka AU a Addis Ababa yayi abun nan da Hausawa ke cewa tsuntsiya madaurin ta daya ga wannan mataki na shugaba Donald Trump na Amurka kan hana visa ga yan kasashe uku na nahiyar shiga Amurka, da AU din ke ganin tamkar matakin zai yi wa dukkan nahiyar illa ne. Mataki hana kasashe shida na musulmi izinin shiga Amurka bai zama abun mamaki ba, tunda tun a kampen shugaba Trump ya alwashin hana al'ummar irin waɗannan kasashen izinin dan atabaransa, hakan kawo dabara ne ga ta'addanci. Shugaban sakatariyar AU a Addis Ababa Nkosazana Dlamini Zuma ta ce Afirka na fuskantar wata guguwar diplomasiya, yayin da Amurka ta ci gajiyar bayi daga Afirka, yanzu ta ɗau matakin hana yan gudun hijira daga wasu daga kasashen shiga Amurka. Kungiyar AU ba ta ware kasashe kamar Somalia ba da ba ta ɗanyen ganye da Amurka tun kawar da shugaba Siad Barre da cin zarafin gawawwakin wasu Amurkawa da aka kashe a Mogadishu, ko Sudan da ke da zargin mallakar wata cibiyar makamai, da kuma neman da kotun duniya take wa shugaba El Bashir ruwa a Jallo, da Libya kuma inda wasu da suka fusata bayan kashe shugaba Muammar Gaddafi suka hallaka jakadan Amurka a Benghazi. Masanin ta'addancin ƙasa da ƙasa Dr. Muammar Bello na Jami'ar Dutse ya ce AU na yin rigakafi ne da ya fi magani don kar daga kasashe uku a ƙara ambatar wasu kasashen.
Ko da shike yana da burin zai hada duk wani musulmi shiga, amma da waɗanda zai fara kenan. Su kuma kasashen Afirka gani suke, tunda gemun ɗan uwansu ya kamu da wuta, su ma dole su shafa nasu ruwa. Haka za a yi tunda a kungiyance ake tafiya, dole a tafi tare. Abin da ya shafi Somalia, ya shafi Libya, dole ya shafi su. Gashi alƙawarin da yi musu duka ɗaya sai yana kokarin ya cika alƙawarinsa. Babu mamaki nan gaba a ce yi ka shafi wasu kasashe kamar su Najeriya, su Uganda ma ka gane, amma ga ya fara wato rigakafi abin ya sananta ya shafi al'ummar Afirka gaba daya. Amma satili in Allah so tafiya in ta tafiya shi ma zai san sauta, siyasa ce ta duniya.
Ga tsohon shugaban kungiyar nan ta kare haƙoƙin bani Adama ta Amnesty International a Najeriya ambassador MK, sauran kasashen Afirka za su ji gajiyar hulɗa da Amurka ko manyan dalolin duniya ne ta hanyar kare haƙoƙin ƴan adam.
Bayan Allah wanda yake ba san hawa ba san sauka ba, ba wai an kama su da makami ne ko kuma an kama su suna kashe wani ba, haka kawai aka zo aka kashe su ba tare da ma an kai su kotu. Wannan shine Bature ke kira extrajudicial killing ko kuma kisan gilla. Kisan gilla din nan ba shakka sai dai ya kawo dadin fitina da ake da shi.
Kasashen Afirka ba za su yi kasadar gwale Amurka da zabar hulɗa da Sin ko Rasha ba bisa sauyawar lamuran diplomasiyyar Amurka. Wannan dina daga bayanan masana diplomasiyya ne, ga abin da tsohon jakada Suleiman Dahiru ke cewa.
Idan ka duba ba wata ƙasa a duniya nan da ta kai Amurka, ko wajen tattalin arziki ko wajen ƙarfin soja. Don haka ba wata ƙasa wanda ba za ta so tana dangantaka mai kyau da Amurka ba.
Shugabar kungiyar AU Dlamini Zuma ta damƙa sakatariyar ga magajinta Musa Faki Muhammad daga ƙasar Chadi, wanda ya zo daidai lokacin da ƙasashen tafkin Chadi ke yaƙi da ta'addancin Boko Haram. Nasiru da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haɗa kan mu Afirka mu so juna, mutuna da jabin na bayan mu. Yantattu ne kuma ga ilmu, sun ce mun ɗau mulkin kanmu, kuma tashi mu nemi abin kanmu.
To yanzu kuma ga Sarfila Hashim da shirin noma.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen murya Amurka zangabatar. Kamar yadda rahotanni ke nuna cewa hukumomi a Najeriya na tashi tsaye wajen mayar da hankali ga fannin noma da fatan farfado da tattalin arzikin kasar baki daya. Idan mai sauraro na biye da mu cikin shirye-shiryenmu na baya, mun lalleka wasu jihohin Najeriya don jin shirye-shiryen su kan fannin noma da kuma yadda shirin gwamnatin tarayyar Najeriya ke tafiya na Ankos Barrowers, wato shirin bada tallafin bashi ga manoma. A wannan makon mun leka jihar Bauchi, biyo bayan wani shirin noman shinkafa da aka kaddamar a garin Gadar Maiwa da ke karamar hukumar Ningi. Shirin da aka yi hasashen matakin farko zai taimaka wa manoman shinkafa kimanin 3,000 wajen bunƙasa sana'arsu. Wakilin murya Amurka da ke Bauchi, Abdulwahab Muhammad, ya samu zanta da gwamnan jihar Bauchi Barista Muhammad Abdullahi Abubakar game da shirin, inda ya fara bayaninsa kan manufar gwamnatin jihar Bauchi.
Manufa ita ce mu ƙara wa manoman mu ƙanana ƙaimi, saboda kashi 85 cikin 100 na dukkan ɗan jihar Bauchi manomi ne. Muna so mu ƙara musu ƙaimi ne wajen ci gaba da yin wannan aiki na noma, mu inganta musu hanyoyin da suke yi, mu kawo hanyoyi na zamani, a kuma yi abin da ba a taɓa yi ba baya, a kawo musu tallafi na kuɗi, wanda wannan karo tallafi na kuɗi din ba wai daukan sa a dunkule ake yi a baiwa manomi ba. Abinda ake yi shine na za a zama a tantance shi, gyaran fili tun farin farko za a duba a ga nawa zai abin nawa ake bukata, shuka da iri din da magungunan kashe kwari da sauransu nawa za su bukata. Daga bisani kuma aikata gona din wajen yaye ciyawa da waɗansu menene nawa za su bukata. Dukkan abin da za a yi a gona an kididdige shi har ya zuwa fidda abin da za a saida. An yi kididdigan samu a jihar Bauchi, an yanke shawara, masana sun yanke shawara cewa hekta guda na noman shinkafa za a buƙaci kuɗi 370,000 wajen yin sa. To bambanci da abin da ya faru bayan shine ba dunkule kuɗin za a yi a bayar ba. Masu gyaran fili in sun zo suka gyara maka fili, banki za ta biya su. Wanda zai baka iri da magungunan kashe kwari shi ma banki ne za ta biya shi. Kai kawai manomi abin da za a baka da farin farko shine kuɗin da za ka biya na kodagon aikata wannan gona. Bayan haka sai an saida amfani, to kuma sai a baka abin da ribar da kaci, wanda kuma riba ce mai tsoka a hanyar da su wayannan masana suka buskai kina.
Kasuwa ne da za su kai wannan abin su sayar, ko kuma za ku bi sahun kamar wasu gwamnatocin da suka yi wanda yake za a ɗauka ne a kai shi a gyara wanda yake muke gani za su mu shigo a kasuwa.
Da shirin shi Anko Borwas, dama bambancin sa da shirye-shiryen da da aka saba yi kenan. Shi Anko din, abin da ake kira Anko din a turance, shine mai sayan amfanin gonan. Dama a kansa aka gina wannan shirin gaba daya. So shi mai sayan amfani yana nan dama tun farin farko. Mu a nan jihar Bauchi, mu ma gwamnatin jihar Bauchi muna cikin masu sayan amfani. So ma'aikacin manomi ya tabbatar cewa in dai ya noma akwai mai saye, kuma za a saya a farashi mai inganci da zai samu riba. Da farko an yi rijistar manoma 30,000. Daga bisani da aka zo aka yi kididdiga, an yi kididdigan manoma 20,000. Amma abinda su masana suka nuna mana cewa hakan zai karu, namba din zai karu ba don komai ba, saboda in an tuna mun kaddamar da shirin a wani katafaren fili da yake Gadar Maiwa a karamar hukumar Ningi. Wannan fili gwamnati ce ta karbe shi, saboda haka gwamnati za ta rabawa manoma ne wannan fili din a bashi kowane manomi. So a dalilin haka ga nan gaba ba dadewa ba wannan namba din zai karu, kusan in ce za mu cimma burin mu dama na amfani da manoma 30,000 din da muka bayyana muka shirya tun farko.
Gwamnan jihar Bauchi Barista Muhammad Abdullahi Abubakar kenan a tattaunawarsa da wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad kan shirin noman shinkafa da aka kaddamar a garin Gadar Maiwa, da fatan manoma da aka kirkiri shirin domin su za su samu cin moriyarsa.
Masu sauraron mu anan miki ka ƙarshen shirin namu sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Abdul Wahab wanda ya agaza wajen hada shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau na cewa nasarar kama bindigogi sama da 600 da hukumar custom ta yi wata babban nasara ce. Allah ya tona asirin masu muguwar aniya amin. Sako daga kwamar Shamsu Habiba Azali. Shi ma baba gana Ibrahim Zangon Daura cewa ya yi. Muna jinjina hukumar hana fasa ƙwari ta Najeriya bisa nasarar cafke wata mota makare da bindigogi a jihar Lagos. Da fatan za a yi ƙoƙarin bincike tare da hukunta masu hannu a safarar makaman amin. Shi kuma Yusuf M. Ramadan mai Gombawa daga jihar Gomben Najeriya cewa ya yi. Muna fata yunkurin gwamnati na sake gina yankin arewa maso gabas inda rikicin Boko Haram ya shafa kwalliya za ta ci gaba da biyan kuɗin sabulu. Sai kuma sakon ta'aziyya daga Isuhun Dila Faki wanda ya ce Allah ya jikan mutanen da suka rasa rayukansu ya kuma ba waɗanda suka jikkata lafiya sakamakon ƙunar bakin waken da aka kai wani masallaci da ke ƙasar Canada. Shi kuma sakonmu na gaba cewa yake rungumar wani bawan Allah da ɗan ƙunar bakin wake bam ya tashi da su a Maiduguri abin takeici ne. Da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya amin. Sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku faɗa wa gwamnatin Najeriya cewa ya kamata a dinga hukunta masu aikata laifukan cin hanci da rashawa idan har ana son kawo ƙarshen cin hancin a Najeriya. Da fatan wannan kira zai kai ga hunnuwan da ya dace. Sako daga Aisha Momi da ke Numan Road, Jimeta Yola, jihar Adamawa. Sakonmu na ƙarshe a yau ya zo ne daga Yusuf M. Ramadan. Hakika mun ji daɗin caccakar da tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya yi wa shugaba Donald Trump bisa hana musulmin ƙasashen waje shiga Amurka. Muna fatan sauran 'yan Amurka za su yi koyi da Obama wajen caccakar Trump.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Kungiyar hada kan kasashen Afirka ta yi lale da dawowar kasar Morocco cikin kungiyar bayan fiye da shekaru 30 da kasar ta kwashe ba ta cikin tarayyar. Duk da dai ba lallai bane dawowar kasar ya sa komai ya tafi daidai, shugabannin Afirka sun ce hadan kan Afirka ya fi muhimmanci a wannan zamanin da duniya take fuskantar canje-canje. A shekarar 1984 ne kasar Morocco ta fita daga cikin kungiyar saboda kungiyar ta hadan kan kasashen Afirka ta amince da 'yancin yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai. Sakatare janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yana fata Amurka za ta mai da batun kare haƙoƙin 'yan gudun hijira cikin muradanta da kuma ɗauke shi da muhimmanci, biyo bayan umarnin da shugaba Donald Trump ya bada na hana 'yan gudun hijira shigowa ƙasar na tsawon kwanaki 120. Ƙasar Ukraine ta ce an kashe akalla mutane 7 a wani rikici na kwanaki 2 da ya barke tsakanin 'yan aware masu muradan Rasha da dakarun gwamnati a gabashin Ukraine. Dukkan ɓangarorin biyu na zargin juna da laifin ɓarkewar sabon rikicin wanda gwamnatin Ukraine ta ce an fara shi ne ranar Lahadi a sassan da ke magana da harshen Rasha a gabashin ƙasar, ciki har da yankin Donetsk da 'yan tawaye ke riƙe da shi da kuma wasu yankuna da ke kusa da kan iyakar Rasha. A Donetsk kuma shugaban 'yan tawaye mai neman samun 'yanci daga Ukraine ya faɗi cewa an yi fararen hula ɓarna da dama, ya kuma ce an yanke wutar lantarki da ruwan famfo a wasu ƙauyukan yankin.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu zo muku ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da titina na gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sautukan, sai injiniyanmu Linus Rimkus. Mahmud Lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Sai dai kada a yi nisa, ga shirin yau da gobe nan tafi.